من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهدي ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شي غبا دا كراتون مانا تفسير القرآن مي جرما أولنا مسلاتي مي البركة نميتي ana ungon bolari cikin garin Gombe. Yau muna safiyar Laraba 14 ga watan Ramadan, bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1444, wanda ya dace da 5 ga watan 4 hijiran miladiya 2023. Idan ba a manta ba, bamu gushe ba, muna cikin suratul Qaf. Jiya muna cikin aya ta 12, wanda bamu kadi sata ba, lokaci ya cin mana, za mu tashi akan wannan aya ta 12 insha Allah. Kafin nan akwai a tambaya guda biyu. Wannan tambaya ta farko take cewa tana da shekara 17 amma bata taba yin al'ada ba, menene matsayin azuminta? Misali, za ta cika azumi ne ko haran ziyarin ya ce? Ko haran zu azumi bai zama wajibi a kanta ba? Azumi ya zama wajibi a kan shi, domin bai daga cikin sharaɗin balaga ga ƴa mace cewa sai ta yi al'ada. Da mace da namiji kowanne akwai waɗansu ababe ko alamomi da aka zayyana su, wanda in mutum ya tsinci kanshi a ɗaya daga ciki ya balaga. Saboda haka daga ciki akwai misali al'ada ɗin, wanda shine common misali, abinda aka fi yawanci sani ko aka fi kawowa. Amma bayan shi kuma akwai waɗansu alamomi wanda idan mutum ya tsinci kanshi a ciki ya zamo kamar shari'a ta hau kanshi na wajibci, namiji ne ko mace. Daga ciki akwai kamar yadda malami suke faɗa, akwai mafarki wanda yake na saduwa, wanda zai kai ga mutum zuwa ga yin inzali, wanda zai wajabta masa yin wanka. Daga ciki misali akwai abinda ya shafi fitan gashi a gaba ga namiji ko mace, waɗansu ma sukan ƙara haɗa gashin hamata. Sannan akwai abin da ya shafi a ce kaman fitan abin da ya shafi kaman ƙirjin mace ya canja daga yanda yake. To waɗannan duk alamomi ne wanda malamai suke shimfiɗa su ga alamomi na balaga. Kowane ɗaya daga ciki ya faru, shari'a ta hau kan mace. Amma shekara 17 babu ko shakka shari'a ta hau kan kowace ce insha Allah. Sannan dangane da shekaru kuma, galibi shekaru sukan sha bamban daga wuri zuwa wuri. Akwai saurin girma, sannan akwai kuma jin daɗi, akwai kuma rayuwa daga wuri mai zafi da wuri mai sanyi. Kasashen da suke da zafi kamar irin namu, in ka kwatanta su da kasashen da suke da sanyi kamar irin gabacin kasashen Asia ko Asiya ko kuma irin kasashen Europe da irin su America da sauransu, su Canada, to rayuwar girman ƴa mace da balaganta ya sha bamban da wanda yake rayuwa arewacin Nigeria ko a Niger ko a Saudi Arabia ko a Dubai, wurin da dai ake da zafi misali. To amma galibi daga shekaru 8 ne abin da ya sama ko makamancin haka. Allah ya sa mu dace. Sai abu na tambaya na biyu, wannan tace mahaifiyarmu ta rasu ta bar mu ƴaƴa mata guda biyu. bi ma'ana su kadai ta haifa kenan ta kuma bar kanin ta guda daya namiji shin shi ma kanin nata namiji yana da gado watakila ba sa shiri da kawun su nan nake ga inda suna shiri nake ga to abinda ke akwai watakila mahaifiyar ta mutu ba ta da mahaifi ko mahaifiya sannan kuma ba ta da miji sannan kuma ba ta da wasu ƴan uwa sai kani guda daya ta bar ƴaƴa mata guda biyu kwarai kanin nata yana da gado kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi domin idan mutum ya rasu namiji ne ko mace ba ƴaƴa mata daga biyu abin da ya sama Qur'ani ya ce fa in kunna nisa'an fawqasnataini falahunna thulutha ma tarak idan mutum ya rasu ya bar ƴaƴa mata guda biyu abin da ya sama za a kasa duke shi ne kashi uku kashi biyu shine abin da za su gada su ƴaƴan da ya bari ko ƴaƴan da ta bari daga biyu mata abin da ya sama wannan shine abu na farko abu na biyu sai abin da ya rage kaso daya shine wanda za a ba wa kaninta kamar yadda su suka tambaya domin haka annabi ya raba gadon Sa'ad bin Rabi a lokacin da ya rasu to amma a kullum muna ga ya mutane ko muna ba da shawara abin da ya shafi harkan gado kar kawai ka zo malami baka fatawa dan yana da ilimin raban gado ku je ku yi aiki da shi an fi so a kai gaban alkali ina fata an gane akwai alkali kotunan shari'ar musulunci ko wanda suke aiki da ainihin shari'ar musulunci a wajen maganan gado da aure da makamantansu to an fi so a kai gaban su saboda gudun rikici galibi idan wani ya zo ya raba da rikici ya biyo baya aka je kotu za a ce ma waye baka hori mun raba gadon sai dai in fa akwai kyakkyawan fahimta tsakani wannan ya halatta amma abin da yafi shine a kai gaban alkali ya raba duk alkalanmu nan malaman addini ne ina irin alkalan shari'a court kenan nake magana waɗanda suke da ilimin rabon gado Allah ya sa mu dace to za mu tashi a aya ta 12 cikin wannan sura mai albarka suratul qaf mai Allah ya ce
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim kadzabat qablahum qaum
Allah ba fattakullaha wa ti'un ainihin kiyaye dokokin Allah sannan ko min da'a amma suka ce makarici ne sai Allah ya ce wa ashabur rassi haka nan ashabur rassi su ma sun kareta annabin da Allah ya aika musu shine jiya muka ce su wane ne ashabur rassi muka ce malamai sun yi maganganu guda uku akwai malaman da suka ce ashabur rassi sune mutanen da Allah ya ba da labari cikin suratu yasin yace wa darib lahum mathalan ashabal qaryati iz ja'aha al mursalun ainihin ka ba su labari ko kuma ka buga musu misalin ainihin waɗansu mutanen wani gari ko wata alƙarya a lokacin da manzanni suka zo musu manzanni ne guda biyu fa kadzabuhu ma sai suka ce makaryata ne Allah ce fa azzazna bi salisin muka karfafe su da wani annabi na uku annabi uku aka tura musu a lokaci da ba suka ce duk makaryata ne fa qalu inna ilaykum mursalun qalu ma antum illa basharun mithluna wa ma anzala ar-rahmanu min shay'in in antum illa takdhibun a takeice ne Allah ya bada labarin wani gari da Allah ya tura musu annabi daya biyu uku duk aka kareta wannan annabawan shine wasu malamai suka ce waɗannan sune ashabur rassi wasu malamai kuma suka ce ashabur rassi sune mutanen da Allah ya tura musu wani annabi a wani gari daga cikin garurukan samudawa suka kashe annabin suka jefa gawan shi a rijiya suka kunna rijiya domin arras tana dauka ma'anar rijiya ai ma abota rijiya wasu malamai suka ce sune ashabul hudud wanda muka bada labarin su ciya duk da mun karanta hadisin a gurguje na daga cikin fa'idan da ke cikin wannan hadisin kusa mun ga muku abin da yake ya kawo tsakanin wannan yaron da sarki da boka da kuma malamin da ke karantar da shi kun tuna ko to gaban da ban ga muku ba shine ya aka yi labarin ya kai kunnin boka cewa wannan yaron ya bar abin da aka dora shi aka ya koma addinin annabi Musa abin da ya faru shine a lokacin da yaron yayi ilimi sosai Allah sai ya bashi waɗansu karamomi daga ciki shine duk rashin lafiyar da kake fama da shi zai warkar da kai irin na annabi Isa duk wata cuta da take damun ka da ka ga ya mishi in yi addu'a sai ka warke ko makaho ne aka kawo ya masa addu'a idon shi zai bude to kun ga wannan karama ce to sai ya zanto labarin shi sai shahara ka san yanzu da an ce ga wani malami mai addu'a kaman yankan reza sai ga an fara gosulo a kofar gidan shi haka ne ko ba haka bane to amma waɗancan ba boka yi bane ba addu'a suke yi kuma ba sa tsafi ba sa kaza ba sa kaza amma a yanzu da an ce ma akwai wani malami a wani jeji to Allah ya kiyaye ba abinda ba zai faru ba to sai a cikin kaman yan fada na wannan sarkin akwai wani makaho ne wanda ya jima yana aiki da sarkin amma baya gani kuma sarkin shine Allah shi ake bauta a wannan garin sai ya ji labari ai akwai wani yaro da yake warkar da makafi to a ƙarshe sai shi wannan bafajan sai ya nemi wannan yaro ya kai masa dukiya mai yawa sai yaro ya ce wannan fa yace wannan na kawo maka ne duk wannan dukiyar naka ne in ka bude min idona in ka warkar da ni daga makanta sai yaron ya ce da shi ni ba na warkar da mutane Allah ne yake warkar da mutane to kun ga daga nan za a gane shi ba boka bane ba kenan dan boka shi zai cika maka baki ne an yi wani boka a Kano a shekarun baya saboda tsaban Isa in ka zo gunshi zai ce da kai to Allah naku ya kasa ka ta huguna saboda tsaban kafirci yace to mu za mu biya ma bukata ko Allah baya zo haka wannan bokan ya dinga rashin mutunci to amma a ƙarshe malamai suka dinga korafi akan wannan bokan sai aka je aka ga yawo mai martaba sarkin Kano Alhaji Ado Bayero Allah ya jige shi da rahama sai aika fadawa a ji a ce yana son garin bokan ya bushe fadawa suka je da mota to malam boka mai martaba da son garin ta yace ba zai je ba ai shi sai dai sarki ya zo ya same shi bai san fadawar sarkin Kano ba masu fushi da fushin wani sunan su kenan wanda saboda tsaban ji da kansu da suke sukan yi wa kansu kirari mu ne bayin sarki maganin bayin Allah to a tura a ce wai sarki na son ganin ka ce ba za ka zo ba ka tare a ranu da ka suka ce ba za ka je ba eh saboda me suka ce yace sai dai sarki ya zo da suka fara jibgan shi a wurin suka dinga dukan shi har sai da suka sumar da shi suka dauke shi suka sa a mota yana amince ni har fadar sarkin Kano sanadin mutuwar shi kenan saboda yayin sarki rashin kunya to kaga duk rashin kunyan da yake wa Allah Allah ya rabu da shi sai gashi yau ya taba wani bawan Allah an yi magani shi ko fa cewa abin da kyau da aka zo ana bincike Allah ya gashi Jafar Mamun Adam shi yake ba mu labari sai ake binciken cewa to wannan bokan shi yana sallama kuwa sai aka ce a shi sallolin shi biyar din duka lokaci da yake wannan ba musulmi bane ba shi baya sallah da asuba da azhar da al'asr da magriba da isha duka sai yin su lokaci daya Allah na sallame ka Allah kiyaye to shi wannan yaron sai yace da wannan makawon wanda kuma fajin sarki ne yace ni bana warkar da mutane Allah ne yake warkarwa yace zan warkar da kai da sharadi dan Allah zan roƙa ka warke amma sai ka imani da shi in baka imani da Allah ba addu'a na ba za ta yi aiki ba sai ka kafurce wa sarki ka yadda sarki ba Allah bane ba ka zo ka bi Allah da ya halicce ka Allah da ya halicci kowa da komai take wannan wazirin sarki yace na yi imani da Allah wa da gula sharika lahu ya karbi kalmar shahada ya shiga addinin musulunci ya yi imani da Allah ana masa addu'a sai idan shehu ne to daga nan sai ya tafi fada shine waziri yana zuwa ah sai ga waziri ba sanda ba dan jagora sai sarki ya tambaye shi waziri wa ya dawo maka da idonka marradda alayka basarak sai ya ce Allah ya ce Allah ne ya dawo min da idona ya ce kana da wani Allah bayan ni ya ce haba kai din banza shekara nawa muna tare da kai inda kai Allah ne ya za ka bar ni ba na gani sarki ya ce to waziri ka kafurce mana kenan ya ce na jima da kafurce ma ai sai ya sa fadawa suka kama waziri aka dinga azabtar da shi aka yi ta azabtar da shi karshe ya ce to wannan dai yaron naka wanda ka ce shi zai ci gaba da maka tsafi shi yasa ne a wannan addini mun she min addu'a ido na ya bude sarki ya ce to a fara waziri kan aka shi haka aka dauki zarto aka raba waziri gida biyu daga tsakiyan kanshi aka yanka sai da aka raba shi gida biyu aka yi kuma a gaban wannan yaron aka ce kaga abin da aka yi waziri ya ce na gani to ko ka bar wannan addinin ka dawo addinin sarki ko kuma kai ma ma irin wannan yace shi kan a masa duk abin da za a masa amma ba zai bar musulunci ba aka fara azabtar da shi waye karantar da kai wannan yace Ar-Rahim wani babban malami ne na wuri kaza aka je aka kawo shi haka wannan malamin shi ma aka kashe shi aka saki tsorata yaron to malamin naka ma an kashe shi ko ka dawo ka bi sarki shine Allah ko kuma kai ma aka kashe yace shi ba abin da zai faru to karshe dai shine abin da na gaya muku ji wannan gaban ne ce ban gaya muku ba karshe sarki sai aka kama yaro aka sa shi a cikin jirgin ruwa kwale kwale aka je tsakiyar teku saboda a wurga shi ya addu'a kwale kwalen ya kife kuma da iko Allah kwale kwalen da ya kife da ya dawo sai dawo da yaro duk waɗanda suka tafi da shi sojojin da za su kashe shi suka nitse a cikin ruwa dan Allah ne ba kwale-kwalen umarni ga abin da nake so kai haka ne ko ba haka ba yaron ya tuka kwale-kwalen ya dawo kuma sai dawo gidan sarkin bai gudu ba kamata kaga daga nan kawai sai ya tashin bauchi ko ba haka ba ya hawo motar Lagos amma sai dawo da ya dawo sarki ya ce ya ina wanda suka tafi da kai ya ce Allah ya kashe su yace Allah ya kare ni daga sharrin su sarki shiru kin na kwadan kwaluba yace a sace kama shi yace a tafi da shi saman dutse ko lolon dutse a wurgo shi ya daga daga ya mutu aka sake tafiya da shi shine da aka tafi da shi da aka je tsakiyar dutsen ya sake cewa Allah Allahumma kfinihim bima shi'it wannan addu'an ku rike ta ko kai ne wani zai maka sharri ko wadansu kace Allahumma kfinihim bima shi'it Allah ka tsare ni ka kare ni daga sharrin wadannan mutanen da abin da ka ga dama Allahumma kfinihim bima shi'it to daga wannan lokacin Allah ya sa dutsen ya girgiza sai da ya kashe su gaba daya da lokacin da aboke tangal tangal faduwa zaka yi amma shi yaron da kun fai kunu dutsen ya rige shi da wannan addu'an ta Allahumma kfinihim bima shi'ita da ya sauko daga kan dutsen ya kara dawowa gidan sarkin shine a wannan gaban ne yace wa sarkin ba za fa ka iya kashe ni ba in kana so ka kashe ni ka tara mutane gaba daya a wuri kaza a wani babban fili sannan a dauki kibiya a saka a cikin yasuna abu kwaribu sannan a ja a harba amma lokacin da za a ja a harbe ni yace na farko ma a samu kututturan dabino kamar dabinon da ya mutu a daure ni a jiki sai a harba a ce bismillahi rabbil gulami da sunan Allah ubangijin wannan yaro kamar yadda na gaya muku da shi abin da yake so ba wai shi kare mutu ba a'a ya za a yi mutanen garin su gane sarkin nan ba Allah bane ba shine main target din shi babban burin shi kawai yan garin gaba ɗaya su gane wannan sarkin ba Allah bane ba sarki sai ji dadi wai ya samu hanyar da zai kashe shi aka ji aka daure shi aka harbe shi da wannan kifiyan amma sai da aka kira sunan Allah bismillahi rabbil gulam ana mishi harbi guda da aka same shi anan daidai nan aka same shi wajen kuma tuko kunci tsakanin ido da kunni shine asuduk da larabci kamar yadda zo cikin hadisi kifiyan tana cikin shagun ta fadi sai ya dora hannun shi a wajen ta ci ko sai ya koma ga Allah sai ya rasu to shine duk waɗanda suka zo kallon dubban mutane suka dinga ce amanna bi rabbil gulami mun imani da ubangijin wannan yaro aka ji aka ce wa sarki to ka kashi yaro ne duk gari kuma a musulunta ya za ka yanzu shine sa kowane layi sai a je a tona katon rami a kunna wuta a kamo mutum ka yi imani da Allah ko ka imani da sarki in ka ce Allah ne sai a wurga ka cikin wuta shine Allah ya bamu labari yace was-sama'i zati buruji Allah yana rantsuwa da sama ma'abociyar buruji kaman matakala steps sai Allah ya ce wal yawmil ma'ud Allah yana rantsuwa da ranan tashin kiyama wa shahidin wa mashhud nan malamai sun yi maganganu da yawa wurin fassarar shahidin wa mashhud wasu su ce da ranan arfa da ranan juma'a wasu su ce kaza wasu su ce kaza wasu ma suka ce ana nufin manzon Allah da ran tashin kiyama suka ce wa shahidin da annabi Muhammad wa mashhud da kuma ran tashin kiyama suka ce Allah ce inna arsalnaka shahidan mubashiran wa nadhira Allah kuma ya ce zalika yawmun mashhud to Allah da ya rantsuwa sai ya ce qutila ashabul ukhdud an kashe ma'abota wannan ramukan da ake gurga su a ciki suna mutuwa annari zatul waqud wuta ma'abociyar kunnawa Allah sai da ya fada sai ya ce to ma naqabu minhum illa an yu'minu billahi al-azizil hamid ba wani abu yasa ake musu azaba ba sai dai sun yi imani da Allah kawai mabuwayi to a takaice wa ashabul rasidin nan Ibn Jarir al-Tabari ya tafi akan cewa su ne waɗannan mutanen da yanzu aka bada labari wanda ake ainihin dinga jefa su cikin wannan rami wa saboda kuma samudawa su kuma samudawa an tura musu annabi Salihu kadzaba samudul mursalin idh qala lahum akhuhum salihun ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa atiun annabi Salihu an tura shi zuwa ga mutanen shi da ake kira da samudawa kusa ana bada labarin samudawa waɗansu mutane ne manya manya wa saboda tsaban girman su ma mutum zai daga dutse da tafin hannun shi wannan fa duk tasuniya ne ba wai suka ga girgije za a yi ruwan sama idan ba sa so a yi ruwan wa za su dauko wannan gajimaren sai su kai shi wani wuri a yi ruwan duk wannan tasuniya ne kawai ina fata an gane samudawa mutane ne Allah da ya ba su karfi na jiki ya ba su karfi kuma na kwakwalwa to su ma samudawa sun kareta annabi salihu sai Allah ya ce wa'adu daga cikin su kuma jarraba wanda Allah musu shine annabi salihu yana da wata taguwa ko kuma rakumi suka kashe wannan rakumar da wannan abun Allah ya sa Allah ya azabtar da su Allah sai ya ce wa'adun da kuma adawa mutanen wa mutanen annabi hudu Allah ya ce kadzabal abinil mursalin idh qala lahum akhuhum hudun ala tattaqu inni lakum rasulun amin wa fir'aun da kun fir'auna babban fitinan ne kenan a tarihin sarakunan duniya in ana magana wanda yau Allah rashin kunya akwai fir'auna kalmar fir'auna ba wai suna ne na wani mutum ba ina fata an gane suna ne na sarauta duk wani sarkin Misr sunan shi fir'aun a wannan zamanin kamar yadda a yanzu duk wani sarki na Maiduguri sai a ce Shehun Borno ina fata an gane kaga suna ne kawai tacin ne na sarauta kamar duk wani wanda ya zama sarki a Sokoto a ce masa sultan ko a ce sarkin musulmi to ire-iren waɗannan ko a ce a kudancin Najeriya ne misali a ce a ƙasar Yarbawa duk wanda ya zama sarki a ila ife sai a ce da shi oni ko kuma a ce a lafin of oyo ire-iren waɗannan abubuwan to shi fir'auna wanda ya zamani da annabi Musa yayi abubuwa na rashin kyautawa wanda sun wuce hankali da bala'in shi kai bala'i sai ce ana rabbukumul a'la ni ne babban ubangijin naku shi wancan na saman kani na ne shine karami ya yadda akwai shi amma shine karami shi shine babba akwai bala'i sama da wannan da ya ce ana rabbukumul a'la shi akwai adina kenan fir'auna da Allah ta hi jarraban shi ya ba shi karfi na mulki da karfi na dukiya da karfin soja da karfin tattalin arziki yahudawa suka zama bayi shi azabtar da su yake duk wani aikin bauta a Misra yahudawa ne su da noma da gine-gine da kiwo da duk wani abun bala'i su ake sawa suke kuma free of charge ba biyan su ake ba amma kusan wani abu kamar yadda malaman tarihi ke faɗa fir'auna fa saboda tsabar ta lalata da Allah ya mishi ko rashin lafiya bai rashin lafiya ma shi bai tsaban Allah ya mishi ta lalata a lokacin da annabi Musa alaihi salatu wassalam ya zo yi wa fir'auna wa'azi bala'i ya kai bala'i karshe annabi Musa ya ce Allah ka halakar da fir'auna nan mu kowa ma ya huta Allah sai ya ce na amsa maka zan azab zan halakar da shi amma sai da aka yi shekara 40 ba abin da ya same shi yanzu a ce ka daga hannu kai addu'a sai Allah turo mala'ika ya ce an amsa maka me kake tsammani aƙila yau din nan abin zai faru to annabi Musa yana addu'a annabi Harun na cewa amin kuma Allah ya ce qad ujiba da'awatukum fastaqima haƙiƙa tabbas na amsa muku addu'an amma sai da fir'auna shekara 40 lafiyar shi kalau ko ciwon kai bai taba yi ba wasu malamai suka ce ko sauro ba ya cizo shi dan Allah ba shi lafiya duk Isra'iliyat ne amma dai fir'aunan Allah ya ba shi mulki ya ba shi dama ya ba shi komai sai zama mara mutunci amma karshe me ya faru da shi a cikin teku Allah ya nisan da shi kamar yadda malaman tarihi ke faɗa mala'ika aka turo mishi aka ce ya zo a siffa mutum ce ranka ya daɗe yanzu ni ne misali ko kuma kai ne a matsayinka na Allah a wannan ƙasan sai a samu wani bawan kai ce wai shi ma Allah ne me ya kamata ka mishi na azaba ce ai zan sa a kamo shi ne a je cikin tekun Nilu ruwa ne a Egypt a je a dinga nitsar da shi a ciki ana har ya mutu a sa ka ka sha ruwa kana aiwa dago a ƙara mai da kai yace haka zan mishi mala'ikan na rubutawa yana faɗa na rubutawa yace kai ai wannan abin da ka faɗa yayi sai ya tafi shi ma sai Allah ya mishi wannan abu Allah ya umarci annabi Musa da jama'an shi gaba ɗaya su bar Egypt su bar ƙasar Misra su hijira zuwa Palestine da suka fita suna tafiya fir'auna sai biyo su da rundunan yaki akan aje a kawo su sai da aka je bakin teku bala'i kenan gaban su ruwa bayan su fir'auna akwai bala'i sama da wannan sai ba san hanya ba inda sun san hanya ba za su bi wannan wurin ba Allah ne ya shirya haka dan wani abu zai faru kala ashabu Musa inna la mudrakun duk waɗanda suke tare da annabi Musa suka ce mun bari mun lalace Fir'auna ya riga ya kama mu gaban mu teku ne bayan mu kuma ga Fir'auna da sojoji annabi Musa ya ce kalla inna ma iya rabbi sayhadi yace kalla ba haka bane ba yace ubangiji na na tare da ni kuma zai shirye da ni wato ku kalli fa inda yake amma yana da karfin imanin Allah zai fitar da shi haka yake kamata kai ma haka yake kamata ke ma duk halin da kike ciki kiji cewa tabbas Allah zai kawo min mafita ba abinda zaka shiga Allah bai fitar ka ba sai in baka kyautata masa zato ba duk inda bala'i yake bala'i ka cigaba da addu'a wallahi sai Allah ya fitar ka musamman na ga muku rannan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin duk bala'in da ka shiga in kana ta karanta wannan wallahi sai ya zama tarihi sai wata ran ka bada labari kaman bani ne kaza din ne yake faruwa da ni ba Allah ce da annabi Musa sandan da ke harun kan nan ka daki wannan tekun da shi ya daga sanda yadda ki ruwa ruwa sai dare gida biyu wato sai ma an ko sai da ruwan yake ne ina fata an gane idan ka san ruwan nan ne zaka yi mamaki inda abin ya faru da ruwan ya dare gida biyu sai suka shiga suka shiga suka wuce ya zamo kawa hanya ne nan ruwa nan ruwa nan ko ba komai in ba Allah ba zai shirye wannan abu ka taba ga ruwa ne bai gida biyu babu da suka wuce Fir'auna ma sai ya taho yana zuwa ya tsaya a bakin ruwan to amma ga jama'a kuma a bayan shi dubban sojoji shi kuma yana da girman kai yana jin kunyan yace musu a juya yo ba shine Allah ba ai ruwan ma na shi ne kawai sai ya shiga ji kawai ku zo mu ci ai ruwan ma saboda ni ya bude saboda tsaban kariya wa ai ruwan shi ya hango ya bude annabi Musa albarkacin mu ya ci da ya shiga ana bi sai da aka zo tsakiya Allah sai ya ce ruwan ya hade da ruwan ya hade kuma gashi teku ne wani mai waka yake cewa wai in ka iya ruwa ko ka iya ruwa jirgi a cikin teku ba ka fita ba ko da an yi magore in ba ka gaji hauka ba ma'ana wai idan jirgi ruwa na tafiya duk gorin da za a ma ba za ka sauka ba a cikin teku kai kaman jirgin sama ne misali kuna tafiya a sama amma gori kace a bude in sauka zai yi sai ce ko ka gaji hauka ba za ka yi wannan abun ba ina fata an gane to Fir'auna da ya nitse a cikin ruwa ya nitse ya taso ya nitse yana ihu Allah na ihu Allah gariya kenan ko sai mala'ikan sai ya dauko takardar nan sai ya nuna mishi ai kun tuna na ga yamu ko cewa an zo wurin shi ana yana fada ana rubutawa cewa in bawon sai masa laifi yace shi Allah ne zai sa shi a cikin ruwa sai ya mutu sai ya nuna mishi wannan takardar sai ka gani ko shikenan an gama da shi a wannan lokacin sai kokarin kalmar shahada yana ta kokarin kalmar shahada Allah ce wajawazna bi bani isra'ila al-bahra fa'atba'ahum fir'aunu baghyan wa adwa hatta idha adrakahu al-gharqu qala amantu sai ce wani imani annahu la ilaha illa alladhi amana bihi banu isra'il wa ana min al-muslimina ta ani ma muslimi ne wallahi na imani da annabi Musa Allah ya turo mala'ika ce da shi al'ana sai yanzu sai da kaga haza kaga mutuwa wa kada sai ta min qabl ka riga ka yi rashin mutunci ka saba wa Allah wa kunta min al-mufsidin kai duk barnan da zaka yi Allah ce wannan tuban naka ba za ka karba ba kuma ka'idar tuba dama shine duk wanda mutuwa ta zo mishi an fara zare ran shi har ya zo ainihin daidai makogoron shi ko ya tuba Allah ba zai karba ba duk tuban da zaka yi Allah ba zai karba ba dama lokuta guda biyu ne Allah ba zai karbi tuba ba idan mutuwa ta zo maka an fara zare rai har ya zo makogoro duk tuban da zaka yi Allah ba zai karba ba sai abu na biyu idan rana ta fito ta yamma annabi ya bada labarin cewa akwai ran da za a wayi gari kawai sai a ga rana ta fito ta yamma madadin ta gabar an gane ko annabi ya ce idan rana ta fadi a yamma sai aka ta ƙara fitowa kuma ta yamma to daga wannan lokacin duk wanda bai imani ba Allah ba zai karbi tuban shi ba shi yasa annabi ya ce ku tuba tun kafin rana ta fito ta yamma Allah ya samu na cikin masu tuba to anan Allah ya ce wa fir'aunu da fir'auna a cikin wannan aya babu kissa mai yawa qur'ani kamar kissan fir'auna da annabi Musa ta fi kowace kissa yawa cikin suratul baqara da suratul al-anfal al-a'raf daga nan suratul taha daga nan kaje can suratul shu'ara suratul qasas suratul fussilat duk waɗannan Allah ya baje kolin labarin annabi Musa suratul taha kusan gaba ɗayan ta ma labarin shi ne kawai sai wajen karshe karshe fir'auna Musa fir'auna ana ta ba da labarin su da wannan ne malamai suka ce duk wanda kaji ya shahara yayi suna ɗayan biyu ne ko ya shahara saboda mutumin banza ko saboda mutumin kirki dan fir'auna ma ya shahara a cikin qur'ani ana ta ambaton shi fir'auna fir'auna kaga ai ba burgewa bane ba to shi yasa karka yadda kai suna sai ta hanya mai kyau karka yi suna saboda ka kware a waka ko kai wani celebrity ne misali Allah ya ce wa ikhwanu lut da kuma yan uwan annabi lut annabi lut alaihi salatu wassalam Allah ya aiko shi zuwa ga mutane masu barna a zamanin shi aka fara liwadi dan kafin waɗannan mutane a tarihin duniya ba san wannan aikin ba Allah ya ce ma sabaqakum biha min ahadin min al-alamin wannan alfashan da kuke aikatawa namiji na neman namiji ko mace na neman mace a tarihin duniya kafin ku ba ta bayin shi ba mutane ne fa ɗan kalilan a wani gari suka aikata wannan abun Allah ya daga garin ya kifar da shi da Allah ya aiko mala'iku suka zo suka ce annabi Lut Allah ya umarce mu gaya ma kai da mutanen ku fita ku bar gari da asusuba Allah zai halakar da waɗannan mutanen da farko wajen annabi Ibrahim suka ji suka kai masa ziyara akai abin da za a yi na za ku je za mu je gari kaza ne za mu halakar da su Annabi Ibrahim already an bashi labari inda lokacin akwai waya da sai buga waya Annabi Lut to fa ku shirya ga abin da zai faru to sai hankalin shi ya tashi yace akwai Annabi Lut a cikin garin nan fa akwai musulmai masu imani suka ce karka dabo duk za mu siratar da su suka zo suka samu Annabi Lut suka ce Allah ne aiko mu za mu halakar da wannan garin duk wanda ya imani da kai da iyalanka matanka da yaka duka aibe su ana asusuba ku bar gari amma matanka za ta dawo dan tana cikin wanda Allah zai halakar da su saboda munafuka ce duk rashin mutuncin da ake wa annabin da ita ake yayi bakin mala'iku fa ita ta bada labari a ga yawa mutanen gari ga wasu maza sun kawo ziyara kyawawa ba ta san mala'iku bane ba ina fata an gane karshe aka fita da asusuba ita sai ta dawo ko ita ai mantuwa da mala'iku suka daga wannan garin kamar yadda waɗansu malaman tarihi suka bada labari suka yi sama da su suka yi sama da su wasu malamai suka ce har sai da ya zanto suna jin inda zakara zai kuka a sama ta dema za su ci asalin sama aka tafi da su kawai sai aka kifar da su suka dawo Allah ya halakar da su sai don kenan har yanzu in ka je garin da abun ya faru ko yankin da abun ya faru zaka sha mamaki ka san Allah abun tsoro ne to annabi Lut alaihi salatu wassalam Allah ya halakar da mutanen shi saboda sun kare tashi wa ashabul aikati sannan kuma akwai ashabul aikati su ne mutanen annabi Shu'aib su ake ce ashabul aikati al'aika shine surkuki kaman kurmi wurin da yake da duhuwa na bishiyoyi da ainihin shuke-shuke to wuri da yake da ni'ima a takaice kawai to sai Allah ke kiransu da ashabul aikati sai Allah ce qaumu tuqain to su ma ashabul aikati mutane ne na annabi Shu'aibu su kuma daga cikin babban abin da suka samu matsala da annabi su shine mutane ne waɗanda yake marasa mutunci na farko suna tawaye ma'auni kuma ga fashi da makami wannan yana daga cikin manyan ayyukansu wa taqta'una sabila su tare hanya suna ainihin kwace mutane kudi ko suna duk abin da yake alaka da fashi da makami sannan kuma suna tauye ma'auni to akan wannan abun Allah ya turo musu annabi a musu wa'azi tauye ma'auni bashi da kyau zinala a yau wani irin ma'auni ne ba a tauye ba kowanne ma tauye shi ake shi kuma tauye ma'auni ba sai masu awu kadai ba domin abinda mutane suka dauka da an ce tauye ma'auni shine masu auna shinkafa ko masara ko fulawa ba su kadai bane ba daga cikin tauye ma'auni yana da fadi da malami suka fara dashi wannan shine asali in zaka auna abu kai coge ko kuma idan sikeli ne ka rage abu shi yasa wato babu inda ake duk kasan da suka ci gaba a duniya babu awu dan wannan awun zalunci ne ko kai wai baka isa ba a ce shinkafan da ka auna wani kwano daya ni nazo na sai kwano biyu misali haram ma sai kwano biyu kace adadin shinkafan da ka babu yawan su dai ne ko zai yi a ce kwaya dubu ne ko wanne nashi zai yi ba zai yi ba idan masara da kai ko dabino ne ba shine yake da girma ba kai ko da abun nan taura kaga taura fi dabino girma inda zaka auna kwano daya ka sake auna wani in za a girga wani sai ya fi wani yawa to idan kai wannan ba dan kana so ba wannan Allah ya yafe maka abu ne da ba zai girgu ba amma in ka tauye wani ya fi wani yawa da gangan anan laifin yake domin in suna au in ka suke aunawa da gani ka san babu gaskiya haka suke ko suna sauri amma inda za ka kawo za su auna sai sun cika sun daine ta sai su juye to wannan haramun ne wa duk wanda ke wannan Allah sai ne mishi albarka to amma akwai tauye ma'auni wurin ibada ka zo kana sallah a cikin minti biyu an yi sallah azhar wannan shi ma tauye ma'auni ne dan ka tauye sallah annabi ya ce mutum ya zama barawo shine wanda yake sata a cikin sallar shi baya cika sujjada baya cika ruku'u kawai far 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 assalamu alaikum har an gama sallah wannan sallah Allah baya karba ina fata an gane wani yazo ya irin wannan sallan a wurin Abdullahi dan Abbas ya ganshi ko Anas bin Malik ɗaya daga cikin biyu Anas bin Malik da ya ga yanda ake sallan yana mamaki Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar yana ta mamaki yanzu wannan sallah yake da ya gama yace da shi wallahi in ka mutu kana wannan sallan kai dan wuce ne haka yace da shi yace duk sallan da ba a cika tsayuwa ka karanta Fatiha daidai ka karanta sura daidai kai ruku'u alal aqalla in kai ruku'u kace subhana rabbiyal a'la ko ka tsaya anan ko kace wa bihamdi alal aqalla ko sau dai ne kai amma ko wanda da yayi ruku'un nan kawai sai ga yaro da ruku'un da sunkuya wanda dago wanda tafiya sujjada duk cikin sakan ne za a yi dan da ya dago kafin ma ya gama miƙewa kuma ya tafi sujjada duk wanda ke wannan sallah Allah ba karban sallar shi kaida shi da idan kai ruku'u ka daidaita sannan ka dago ka tsaya cak kafin ka tafi kuma sujjada wannan shine sallan da Allah yake karba ina fata an gane ashabul aikati kenan daga cikin tauye ma'auni akwai kin zuwa aiki akan lokaci wayal kuma ana biyan ka salary ka kowa ya shiru ɗan Najeriya ba sa son wannan magana wallahi yana cikin tauye ma'auni shi yasa duk kasan da suka ci gaba na gaya muku rannan ba a kama abin da shafi awu sikeli suke amfani da shi nauyin abu shi kuma sikeli zai baka exact yanda abin yake in akwai bambancin bashi da yawa bambancin da za a bada uzuri amma sikeli yana bada abu yanda yake ke sakoran tashin kiyama da shi ake gwada aiki idan nama ka je saya kaga ai kilo ne to su ko shinkafa za ka siya ma kilo ne ba wai auna maka za a yi ba haka duk kasashen da suka ci gaba suke za ka sai ayaba ko mangoro shi ma sai a daura a ga nauyin shi ina fata an gane ko kuma kowanne a mishi farashi idan kuma aiki ne ka'ida shine kar kai makaran da ya wuce minti biyar to ashabul aikati suna tauye ma'auni Allah ya kushe da su ya halakar da su wa qaumu tubba'in da kuma qaumu tubba'in mutanen tubba'u shi kuma tubba'u sarki ne daga cikin sarakunan kasan Yemen a wannan zamanin kowane sarki ana kiran shi da tubba'u kamar da ake kiran fir'auna a sarakunan Misra ko sarakunan Farisa a kira su da ainihin Kisra ko sarakunan Rome a kira su da Kaisar kamar da na bada misali da Shehun Borno ko Sultan ko makamantan su to shi wannan tubbau da Allah bada labari din shi ma yayi karfi ne babu cikin sarakunan Yemen na lokacin da yayi karfin mulki kamar nashi yayi tafa da kasan shi da yaki har sai da ya kai Samarkand a kusan yankin kasar Rasha a yanzu tun daga Yemen da ya gabacin duniya sai da ya tinka da kasar Rasha sannan ya sake ya dawo ya shigo har Madina Madina ta Annabi kafin a aiko manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam da ya zo Madina sai samu manya manya malaman Yahudawa ke suka mishi wa'azi suka ce kaga wannan gari karka kuskura ka yaki wannan gari dan mun karanta cikin At-Tawra za a aiko annabin karshen zamani a wannan garin zai zauna zai hijira daga inda aka haife shi da wannan ya rayu nan ne mafakan shi ya zaka yaki wannan garin da annabi zai zo ya zauna sai ya fasa sai ya dauki malamai guda biyu ya tafi da su Makka akan zai yaki Makka suka ce ai nan ma akwai dakin Ka'aba kar ka kuskura ka yaki dakin Ka'aba dan wannan annabin da zai zo yana girmama wannan dakin ya fasa ya kan dakin Ka'aba to kamu tubba'u daga nan ya koma kasan Yemen yaje kira su zuwa ga addini waɗansu sun karba waɗansu ba su karba ba waɗanda suka kafirce wa Allah dai Allah ya halakar da su shine Allah ba da labarin kaumu tubba sai Allah ce kullun kadzaban rusula kowanne daga cikin su al'ummomi da suka gabace ku sun karyata manzanni sun saba wa Allah fa haqqa wa i sai sakamakon azaba da Allah ya musu tanadi ya tabbata akan su kun ga waɗannan ayoyi da muka karanta Allah na bada labarin al'ummomi da aka yi daban-daban Allah ya halakar da su saboda me saboda sun saba wa annabawa sun saba wa Allah subhanahu wataala to haka mu ma a yau duk abin da zaka yi kai kokarin bin Allah da manzo kai kokarin bin Allah sau da kafa kar ka kuskura saboda ta ni'ima ta duniya ko ta dama da Allah ya baka ka saba wa Allah ka yaki musulunci ko ka kiwa Allah da'a karshe ne ba za ka yi sakamako ba za ka yi karshe mai kyau ba kuma ka mutu ka zo ka samu mummunan sakamako naga saboda lokacin nan ya kamata mu tsaya sai kuma Allah kai mu gobe abin da muka karanta ne da Allah shi ba mu lada inda muka yi kuskure kuma Allah ya afi mana afuwa ya Allah muna roƙonka da sunanka mafiya kyau da sifofinka mafiya kamala ya Allah duk wanda ke da bukata na alkhairi Allah ka biya mishi ya ubangiji duk wanda ke da damuwa Allah ka yaye mishi ya Allah duk wanda ke cikin hali na kunci ko na kakanin kai Allah ka yaye mishi ya Allah duk wanda ba su da lafiya a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya waɗanda suke da marasa lafiya kuma Allah ka warkar da marasa lafiyar nasu mu da muke da lafiya Allah ka ƙara mana lafiya da imani da wadata ya Allah ka mana tsari da talauci da kuncin rayuwa Allah ka kare mu daga dukkan sharri ya Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi Allahumma ahdina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa tawallana fi man tawallaita وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهل اللهم إنا نسألك التيسير والمعافاة من كل أمر عسير اللهم إنا نسألك التيسير والمعافاة في الدنيا والآخرة فإن تيسير العسير عليك يسير ربنا يسر وعين ربنا يسر وعين ربنا يسر وعين اللهم إنا نسألك من كل خير ما سألك منه نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر ما استعاذك منه نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم.